Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Laraba 2 ga watan Mayu shekarar 2018 akan mitoci 16-25-60. A jamhuriyar Niger kuma ana iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya sai kuma Alpha Radio na birnin kuma sun Ghana. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samu mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka. Baba Yakubu Makiri ne tare da Ladan Ibrahim Ayawa. Muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin mu na hantsin. To bayan kun gama jin labarai za ku je hirar wakilin Musulmin Mune Barma da wani mai fashin baki akan harkokin demokradiyya akan siyasar kasar Gabon, inda wa'adin majalisar dokokin kasar ke karewa a yau Talata, amma kuma gwamnati bata shirye zaben majalisar ba. Haka kuma Sarfila Hashim Gumal na tafi da maimaicin shirin ciki da gaskiya, muna kuma dauke da sharhin jaridun kasar Kamaru. Sai kuma sakonni da ku aika mana, amma duk sai bayan kun gaba jin labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Mutane da dama ne suka mutu jiya Talata lokacin da wani dan kunar bakin wake a jihar Adamawa ya tarwatsa kansa a wajen masallacin da ke garin Mubi a jihar Adamawa Najeriya. Sai dai kawai yanzu ba wani ko wasu da suka dauki alhakin aikata wannan aika, sai dai wannan harin yana da alamun irin hare-haren da kungin Boko Haram ke kaiwa ne. Bayan ga mutane masu tarin yawa da suka mutu, kuma rahotanni sun bayyana cewa an samu mutane da dama sun samu rauni. Shedun ganda ido sun ce dan kunar bakin waken ya tara bom din ne a harabin masallaci, kuma ana cikin juyayen tashin bom na farko. Bayan dan kankanin lokaci sai bom na biyu ya sake tashi a masallacin, inda masallatan suka ranta a cikin nakare. Kawayen Amurka a kasashen Turai sun cimma matsaya mabambanta da Amurka akan bayanin da Prime Minister Israela Benjamin Netanyahu ya gabatar akan dalilin da ya bayar cewa kasar Iran ta shirga kayya game da shirinta na makamin nuclear, na makaman nuclear. Shugaban Israela ya danganta zargin nasa ne akan wani kundi mai shafuka 55,000 da faifan CD 183 da ke kunshe da bayanan sirri da hukumar tattara bayanan sirri na kasarsa suka samu daga wani wuri a babban birnin kasar Iran din, wato Tehran. Yanzu haka dai ministan harkokin wajen Birtaniya Boris Johnson ya bi sahun takwarorinsa na kasashen Turai a jiya Talata, inda yake kare yarjejeniyar da aka cimma a shekarar 2015 da kasar ta Iran, wanda yanzu ya rage wa shugaba Trump ne yanke shawara daga nan zuwa 12 ga wannan watan da ake ciki, ko kuma ya yi watsi da ita. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake wani suka daga kausar lafazi a jiya Talata game da binciken aikata ba daidai ba game da alakar da ke tsakanin yankin, wato yakin neman zabensa da kasar Russia, da kuma take-takensa a fadar White House. Shugaban na Amurka ya nuna shakkunsa akan binciken da Robert Mueller ya yi, domin ko ya bayyana shi a matsayin abin kunya, domin akwai tambayoyi masu tarin yawa da masu bincike suke son su yi wa shugaba Trump, amma kuma waɗannan tambayoyi an tsegunta su ga jaridar New York Times. Akan haka yake ta babancewa da wahala a iya kawo wannan bincike cikas idan kamar yadda ya ce babu wani haɗin baki da ƙasar Rasha domin samun nasara a zaben nasa. Rahoton na jaridar New York Times ya ce tawagar ta Mueller tana son ta binciki tunanin da Trump yake yi ne game da abin da ya faru lokacin yakin neman zabensa a kusan watanni uku kafin zabensa, da kuma lokacin da ya karbi ragawar mulki a cikin watan Janairu na shekarar 2017, da kuma watanni 15 da ya kwashe kanka ragawar mulki. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Wani likitan dabbobi bai ansa laifin cewa ya fede wasu karnuka kuma ya ta samu su ruwan horon Iblis domin kawo su na Amurka ba. An gabatar da Andres Lopez Elorza a wata kotu da ke birnin New York jiya Talata bayan an ta soke rasa daga kasar Spaniya. Yanzu haka dai an tsare shi ba tare da ba da belinsa ba. Muddin aka tabbatar da wannan laifi kansa, to zai huskanci hukuncin zaman gidan yari har na tsawon shekaru 10 ko kuma daurin rai da rai. Mai gabatar da kara ya ce Lopez Elorza ya dinke wani fakitin horon Iblis a cikin wasu nau'in karnuka waɗanda aka kasawo cikin jirgin saman fasinja zuwa birnin New York. sai dai a lokacin da ake kokarin fitar da paketin daga jikin karnukan suka mutu. Hukumar yaki da safaran miyagun kwayoyi ta Amurka ta ce karnuka goma ne aka samu a wata gona a kasar Colombia lokacin da aka yi samame a gonar a shekarar 2005. Uku daga cikin karnukan da aka samu sun mutu sakamakon alluran miyagun kwayoyin da aka yi musu tun daga lokacin Lopez ya shiga wasan buya da jami'an tsaro. A wuri daya kuma mahukuntan kasar Pakistan sun tuhumi wani jami'in tsaro da ke aiki ofishin jakadancin Amurka da kokarin kawo wa bincike cikas sakamakon hadarin da ya hada shi da ma'aikacin diplomasiya a ranar Lahadi. Wannan lamari ya kara haddasa zaman tankiya a fannin ayyukan diplomasiya na kasar Amurka lokacin da wani ma'aikacin ofishin jakadancin ya ki tsayawa umarnin dokokin hanya wanda hakan ya dalilin banke wani mutum akan babur kuma ya mutu. Raja Khalid wanda shine mukaddashin attorney general ya shaida wa babban kotun da ke Islamabad cewa ba za a tsare ko kuma gurfanar da wannan jami'i ba saboda yarjejeniyar kasa da kasa da aka sawa hannu a Vienna na tanadin kariya ta musamman ga ma'aikatan diplomasiya.
Ladan Ibrahim Ayowa kenan aka saurara da labaran duniya daga jan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yayin da kotun tsarin mulki a kasar Gabon ta sanar da majalisar dokoki cewa a yau Laraba ne 2 ga watan Mayu wa'adi take shudewa, kotun ta kuma buƙaci mambobin gwamnati su yi murabus domin ba da damar kafawar ce za ta shirya zaben na 'yan majalisar. Masu fashin baki dai suna kallon wannan mataki na kotun ta fuskoki guda biyu kamar yadda za ku ji a hirar wakilin Musulmi Muni Barma da Alhaji Mustapha Kagi mai fashin baki akan harkokin demokradiyya ga kuma hirar tasu.
Muka ji tani kasa gaba a shekarun jiya ne zabe na shugaban kasa da jami'an da shi da Aliyu wannan ci ce zabe wannan yace shi yace zabe ta fita kan ta ba mu wuri Aliyu ga ci wanda har ya ta a shi kowa yana man wannan kuma ba ta adalci
kana mai zai da tamkani mataki ne na laifi
amma ba da Afrika kawa ba ni ne yasa ko a din wadannan majalisa ya kai ba ai zabe ba kenan sai abin da wata yarda Congo inda shirban kabila ya tsorata ya zabe yake ina kai zabe kuke ba shi a gaba yake faru muna tsammaki shin kasa yana son kundin kasa shi yake ba da umarni ya ci an majalisa a kan ce ni majalisa sun zai
kallo irin na shugabanni ke kokarin dawoma
ko sun sanar da shi a af wato shiga su sun da yana akan mu ba su sun zai wa sai ka tunbe ta wani kashin hankali ne abi ko su ce kudi a cikin kasa kai su kawo zuri waɗanda ba su da kaman mutane.
Idan Mustapha Kadi bace irin ra ya kamata talakawa su taka a kasashen din wannan abubuwa ke kana
sannan Afrika kuma kai inda al'umma dama wasu yi karatu ba wabuwa tsira ta yanzu a tara abne da janti yau in kasashen kure ne da kai ya waye mage kana waye cin koya a irin waɗanda abubuwa amma na yi tsammani da yan Afrika su ke tahiya sai kun shi kan shi a duk abin da an Burkina Faso yan kasa ne suka taso kan shi abin da mun kariya da blanki kenan ta yi zuwa sauran kasai kuma wato su tashi tsaya kafin su zance amma daga ana sasu na fasuna ta wato shigan kasa ya sauka da
to ma da gaida Alhaji Muni Barda Bakuri Mustapha Kadi mai farbaki a harkokin demokradiyya. Kafin mu ci gaba sai shata da wannan wadda ke zuwa. Ana sauraron wani shirin daga nan sashen murya Amurka a Washington DC. Yanzu ko kare uku ne san min shari'a na Riyadh da Washington kuma shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum.
Ta dai fice daga yana duka inda ungu dore wata tsaniya ta farkan wasu matasa sai sanadiyar tuwar rabin jiki daga cikin matsa mako biyu ta ba mun faru da fara ani zama mahaifin aka wanda ya zargi alal da sai wannan shari'a mai hanya saboda tun mabata cikin ake su wanda yake da alaka ya buga wa mai hadisi au ta musu ra karshen kowar mallan kimini muwa da za ku bayan domin saro ya fahimta suna sa tunel saro lafiya
to da hanjar hoto ya taru
sai alƙali shi wanda mun tsaro ka kai da cikin kaushe ka ko a tsanka da shi ma kaushe da jini saboda kallon ka ba su ba da hali shi kenan
kuma ga ce mata taso
mun ci wani da cewa ruwan wuta ta kuma ban yi da abuwa aka yi wani kaso a
nan dan haka da ya mu da cewa wani ya ce a matsayin shi
ruwan reko akan haka ya dogara ma zalunci ce Ibrahim zai tafi kurkuku kana ni ku da nake cewa na shi fadi ya duba ta ya duba ta cikin kai sai dole ku da gadan ta a gashin ku ni kuma zai fadi
shi Ibrahim ya je dan ya da kwana
baki dan ya fara kuma ci da barka yana yin mutane amma da
su sun kai abukan da ku an baka
wai na ga ba ne to shi ba ni kuma
aurin wa karba
a kotu na
karshe shi ne biya kenan
eh to su shi ne biya kan sai ne ba su ne da sai
na haka shi kenan sai ya ku karshe tun ba kariya shi kuma tun ya je yi na 41 a cikin gidan ku ku
ba jiya aka ba an bayar ne a sunan magani
magani da suka
yawa mun sai ran dina sa cimin zafi da shi bansa
ba za a yi kuma shi to
mun a ga aiwana mun a bayan kuma da baka ga ma mu ya ya ji ya ci shi aka bada bata
to kenan yanzu misali misali zai su wanda zai su gane shi ne ta alƙali ya yanke hukunci kiro an tura shi kuma ya kwana in kai kuma an baka kuɗi a kai ka wani halu da su wanda zai ci magana ta
kike eh amma ga tuce
to me ta sai ne ku gaba
ga kana ba ka fata ba halin da ma dan nan da bane ki FC ya samu admission amma babu dama ya je makaranta saboda halin da ke ciki kuma yaro ya ci gaba da zagi mu kuma ga dan zan sace kuma ma zan ga mu da ci sace na kin sace yadda mu da ya tura na hukunci sa kwala musu kana falalu falalu shi zaka mu gudu wato ana ba zai gudu ba sai kuma shiga shiya zai yi gudu ko a take shi ma kai ma da yaron ce ma bai ba ai lifin da ne zai yi mu zanje ai shi shi kan ta bara sun daure musu inda ba su
to yanzu ina zai kwana kai da ma abin da ka nema a kotu shine a biya ka daura abin da kake na wahalin maganin yaron kuma an biya ka sai ku ku kenan
ba ka so ba a bi wani da ya ne bai wallahi wallahi har yanzu har yanzu ina san gona
eh ita kotu me kaga maka
ana nuna cewa ni din hakina ba ma ga wani hajjia ne magana to amma ban sai da dai abin ya kasance wanda dai gashi da mun ya zama kamar wala wala saboda ni ta
to yanzu ta an je wata ba kuma na abiya biyo baya misali bayan yaro ya fito da kuku gashi yana kaman jifan ku da maganganu kuma suna bata kare an wani mataki da kuka ne misali na wata kiyaye a tsawatar mata
da za ta wata musu da tsawatar kaje domin ko su rawayar kwadan sai da yaran nan dora shi aka kan turba kai ci mara yaran nan a fanta tashi ake sarama kuma sannan aka zo kuma yaran yake ci mun zarafi haku da kuma kuma sai mun rabu eh sai su yi magana magana su da ku ya gaba na su ma a zo a ga mun tsaka
yanzu a wannan hali yake ciki
yanzu ake cin kike ne ba sai nake al'umma ne kike mai san wannan hali yake ciki kuna ba ya sani malam ke ina gidan da wani ba ni ko kake in ba da mai fita mata kuma din ne ma samu sai kuma da tsanta kana cuke ya kin bi da samu su go so da kan da ko Allah ya mu da ummati nake a dauki kuma shari'a ta san ga mata ce akan cewa an cuta ruci ne idan kana ka ba zaka ni da dani ta abin da dalin ka dan shi zai rubuta da ni
wai shekara sana
zai shiga sana
to in tunda kai ne kullu wa shafa mutai abin da ka nema ba samu dangana da mafi ko da wa har ma wani bai da wata bare da kuma zancin diya wanda zai ce me yana ka dauka ka kaza
abin da yake cikin ya labarin da yake kike ganin zafi ala yana ka ni da iyana muka ta kuma mu ci hai su ne suka kashe mun jiki suka sa cewar ta riga ta yi mijin yasa ma'aikacin kotu ne ma za ta riga kotu na yana sa mu a kashe magana to ina mu ci karfin akai Allah shi ta ce to kullu shi da nake Allah ya kawo mana fita amma ba bari ni ba ni da ni abin da ya wada na ba bazan ko bari ai ba amma ni a dan tunda lafi zan yi zuwa kan dana kare haƙƙin dana bazan bari ba sai dai mun haƙa mun tiyar ke
amma da wani saurare zai so ya fahimta ni wato wace in alina aka fura yaro kurkuku kamar yadda kai kai kuka ce ba kudi za a ba dari ku sai to me ka zan can kotun dauka kara ta shirya
yawa to lokacin na ya appeal ne saboda ni sha'abu da sai to da kai
okay sai a tura ku a nan kai dauka ka
kara gwamnati ta ba dauka to nan aka kira shi da kace dan sai
ba martin kuka je
ko tuwa
ita ce ta dauka da kenan
fara eh shi ya na ce amma ne kin gashin kotun da za ka ko daga shi wannan kali sai ke sai din sai ce wani ne ya kusa da dafin da shi shi dauka da gwamnati ba shi ba ya ce ta shi ya ce yemo wanda ya kai masa san mace ya yi ne zo aka kai kai masa ya ce hannun ka ya kaba shi ba da shi sai shi ke yana ne zuwa ka ci wanda muka sai an fara akan wanda muka sai kare ne kutu ta bambami alƙalin sai ta bambami sai da lalacin zago aka zo ko wannan mai da basi wata cewa me yasa ya yi report da wannan cikin zuwa ko sai aka shiga wasu aka fara sabuwar magana kawai tan dan malatan jiki ya ba shi anya zai mun adalci a wannan kutu
sai aka ci gaba da tattauna
magana tambaye shi me yasa bai zo ba wannan karar ko ni na ga kotun ya ji shiga ya ba sa aka ci gaba da shiga ke yanzu ko ya gode kotu sai a hukunci na wannan abin da tun daga nan cewa to lebar shi za a yi bai kenan
ita kanta kotu to kanta
kara ita kanta kotu
ta hukunta kara
ta hukunta kara annan fara fari to to da wuya wuya a bi mun
shi a kashi ta tabbatar da hukuncin cewa a ba da riyo
eh ji a kashi ta tabbatar ta ci a da kotu
ganin cewa mallam Aminu Inuwa ya zargi an da ya sare dan sa ya masa lahani mai suna Ibrahim mahaifinsa da kuma alƙalin kotun da yi masa rashin adalci dan haka filin ciki da gaskiya ya tinta bangaren yaron da yi wannan abu mutum nasu basin amma sai su ba za su ce komai ba kan wannan batu domin ko ta riga ta yi hukunci akai in haka sai filin ciki gaskiya ya nuna zuwa ofishin alƙali na jihar Kano domin jin martanin sa kan zargin adalcin da aka zargi alƙalinsa da yi ko idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu kawo idan muka yi da su yanzu Ahmadu Ibrahim ni Sarfil Hashim Gumet ke cewa shi lafiya
to madalla ga da Sarfil Hashim Gumet yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da sharhin jin kasama
jas an da ita kuma ta goma da cewar abin da za gudanar a kasar Kamaru shugaban jam'iyyar adawa ta MLC Maurice Kamto mun yayin jam'iyyar sun dunkule waje daya domin neman cewa Maurice Kamto ya kalbanci shugaba biya a zaben da za gudanar din a shekara na 2018 nan da muke ciki sai kuma jaridan Informatan an da ita ma tarauna mana cewar wata kungiyar yan damfara mai suna Meda ta damfari miliyar 9 na sifan kudin jamhuriyar Kamaru a hannun talakawan kasar amma yanzu haka aka kama waɗansu manyan kusoshi daga cikin ta ana musu bincike domin ganin daga ina wannan kungiyar ta shigo kasar Kamaru sai kuma jaridan Liswar an da ita ma ta shirya mana cewar yan majalisan dattawan kasar jamhuriyar Kamaru yawancin su suna da guraben ayyukan su amma sun ki jingine waɗannan tsofaffin ayyukan nasu domin su kawa waɗansu ƴan ƙasar ta Kamaru kasancewan yanzu haka al'umma da dama suna zaman kashe wando ba su da aikin yi sai jaridan FVA an da ita ma ta kurmata mana cewar Honorable Ali Bashir dan majalisan dokokin wakilai na ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru mai wakiltar jihar Adamawan Kamaru ya samu lambar yabo domin jarrecewarsa da yanda yake rungumar duk wata kabila a ƙasar ta Kamaru da kuma iya zamantakewa da kowa da kowa sai kuma jaridan Dusahel ta arewacin ƙasar Kamaru ta yi namana cewar dakarun ƙasar ta Kamaru waɗanda suke yaƙi gaba da maharan Boko Haram a jihar Arewa mai nisa sun samu nasarar bindige maharan Boko Haram guda biyu jaridan Mitasiyon kuma ta ce ministan kudi na kasar jamhuriyar Kamaru Louis Paul Mutaze ya ce ya kafa wata kwamiti ta musamman don binciken director general na kafannin gwamnatin kasar da ma wakilan gwamnatin jihohi da zuman cewa kwamitin zai ga irin yadda suke kashe kudaden da gwamnatin kasar ta basu amana tun daga shekarar 2016 har zuwa 2018 din nan zamu kammala shirin jaridan namu ne da jaridan The Force anda ita kuma ta bayyana mana cewa hukumar shari'a a bangaren kotun sojojin kasar da ke birnin Yaounde ya dakatar da sauraron shari'ar jagoran yan juyin juya hali na bangaren yan awaren kasar Kamaru Minchu BBC har sai ranar 8 ga watan Mayu nan na 2018 za a ci gaba da gudanar da shari'ar tasa Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
kuma da lagaida Muhammad Awal Garba. Yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonni da kuka aika mana.
Assalamu alaikum sai Hausa na biyo mai magana Muhammad mai Arabi sai ku tsaya daga lokacin zaman tsanaki. Na tabbata muku dan arewa da kawai ga kuma kan gwagon ku tuwon tuzu saboda shugaban kasa Obasanjo yana son ya jawo ku ya fitar da ku saboda shi abin da bakin ciki ne da yake Buhari ya hawa uku. To kuma insha Allah zai Buhari ya hawa uku ko yana so ko so.
Assalamu alaikum mai magana Yusuf Baban Gaje mai trader ringin daga jihar Jigawa Najeriya. To rana ma'aikata ta duniya wannan zan yi amfani da wannan rana in kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya ta duba halin da ma'aikata suke ciki a wasu jihohi a ƙasar ta Najeriya. Wanda har yanzu akwai jihohin da suke biyan albashi mafi karanci 8,000 wanda kuma an yi umarni tun gwamnatin da ta gabata cewa mafi karancin albashi ake biyan 18,000. Don haka ina fata gwamnatin tarayyar Najeriya ƙarƙashin Muhammadu Buhari za ta duba halin da ma'aikata suke ciki waɗanda suke bin gwamnati bashi da fatan Muhammadu Buhari zai duba wannan matsala.
Assalamu alaikum zan Hausa na muryar Amurka. Sunana Magaji suka ƙwarar da hajar local government diga state. Ina bayyana ta'aziyyata ga wannan halin ban ya riƙa da su a muji ta jihar Adamawa. Allah ka ba su lafiya wannan suka rasa Allah ta dukan ta Allah ga afarta musu su kuma yan ta'addan nan Allah ka war gaban su.
To ba da Allah yanzu kuma ga labarai amma wannan karo a takaice.
Wata babban tawagar Majalisar Dinkin Duniya ta faɗa jiya Talata cewa wajibi ne a gudanar da binciken kof akan ayyukan ashen da ake aikatawa akan ƴan kabilar Rohingya na ƙasar Myanmar. Wakilan kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya wanda shine tawaga mafi girma da tasiri da ya kai ziyara a jihar Rakhine dake ƙasar ta Bama to a cikin watan August lokacin da rikicin da ake yi a ƙasar ya tilasta musulmai har sama da 700,000 barin muhallansu zuwa makwabciyar ƙasar Bangladesh. Sai dai Amurka da Majalisar Dinkin Duniya sun kira wannan danyen aiki da ake yi wa ƴan jinsin na Rohingya wani yunkurin kakkaɓe su daga doron ƙasa. Mutane da dama ne suka mutu a jiya Talata lokacin da wani ɗan ƙunar bakin wake ya tarwatsa kansa a wajen masallacin da ke garin Mubi a jihar Adamawa Najeriya. Sai dai kawai yanzu ba wani ko wasu da suka ɗauki alhakin aikata wannan aika-aika, sai dai wannan harin yana da alamun irin hare-haren da ƙungiyar Boko Haram ke kaiwa. Baya ga mutane masu tarin yawa da suka mutu har kuma rahotanni sun bayyana cewa dama sun samu rauni. Ƙawayen Amurka a ƙasashen Turai sun cimma matsaya mabambanta da Amurka akan bayanin da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya gabatar akan dalilin da ya bayar cewa ƙasar Iran ta shirga ƙarya game da shirinta na makaman nukiliya.
To da wannan dai kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin, sai kuma can da la'asari za a ji wasu abokan aikinmu za su kawo muku sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma Ladan Ibrahim Ayawa da ya taimaka muka gabatar da wannan shirin, sai kuma Solomon Abu da ya taimaka ya shirya ya bada umarni, da kuma injiniyanmu na wannan hantsi Mr. Darren Smith. Baba Yakubu Makeri ne ke sallama da ku, sai anjima. Assalamu alaikum.